to kara fitowa dai kara fasata dan dai wannan magiyar sai tsawo Allahumma ighfir li dhanba dhanbi kulla diqqahu wa jilla wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirra to wannan tafsir ne bada ijmal kuma a cikin sa akwai tirafi cewa bawa har kullum da jeye ne ba zai iya biya haƙƙin ubangijinsa ta kasba da aka tilas biyan da ya so sai wannan gajiyawar ta bayyana cikin ayyukansa ko wajen babin umarni ko wajen babin hani kai ko da a wajen babin mustahabbat abin da yake mustahabbi ne shi kansa abin da yake mustahabbi ne ai haƙƙin wato gangar jikinka ne a kanka kai kamar da annabi ya ce wale nafsika alayka haqq haƙƙin gangar jikinka ne a kanka kai wannan mustahabbin domin ka samu ɗaukaka domin zuciyarka ta samu ɗaukaka domin ka samu ni'ima da wanda Allah ta'ala ya yi wa mutumin da ya aikata wani abu na mustahabbi alkawari da shi to kaga mustahabbi ne nawa mutum ya yi tafriqi a cikinsu kamar yadda Abu Hurairah ya fice faɗa na fil tarahib lokacin da ya ji ya rawaito hadisin wanda ya raka gawa ko ya sallar gawa ya raka ta ga abinda Allah zai ba shi na yankin lada ko wani lada girmansa ya yi girman Uhudu in yi sallah yana da wannan lada in yi sallah ga jana'iza yana da wannan lada in yi raka ta zai na da kamarsa ya ke cewa mun yi sakaci manyan lada zai waɗannan yankunan lada duk sun kuɓuce mana to shi kansa wannan yana daga cikin zalunci sai ya cikin addu'ar da ɗauka Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran ba kaɗan ba saboda koda wannan abin da ya kamata a ce koda wannan abin da bai zama wajibi ba ai ya kamata a ce ka yi saboda zuciyarka saboda gangar jikinka da gobe kiyama ta ƙara samun daraja amma sai ka ƙi to kaga wannan wani nau'i ne na zalunci gare ta to haka itirafin bawa da gajiyawarsa wani abu ne daruri haka ubangiji ya halicce shi da wannan gajiyawar wa khuliqal insanu da'ifa haka ubangiji ya halicce shi tun karan farko yana da rauni kuma ya halicce shi da kadarin min al-zulmi wa kadarin min al-jahli yana da gurgurdan wani abu na zalunci gurgurdan wani abu na jahilci to haka wanda nabi yake cewa az-zulmu min shay'in nufusi wa tajid da'ifatin fa li'illati la yazlu ma yazlu saboda haka yake wannan addu'a sannan daga cikin irin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana faɗa a cikin addu'a ko cikin sujadarsa cewa Allahumma inni a'udhu bika min ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alayka anta kama asnayta 'ala nafsika wannan hadisi ne sahihi shi ma yana cikin sahih Muslim hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da take cewa na nemi annabi sallallahu alaihi wasallam a kan shimfiɗa da daddare sai ban ji shi ba faqattu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin min al-firash faltamastuhu fa waqa'at yadi ala batni qadamayhi wahuma mansubatan yace tace na nemi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare kan shimfiɗa wasu irin aduhu ne talali ba haka suna kwanciya kan shimfiɗa ɗaya talali ba haka sai ba ta ce shi ba ta ji ba kowa a gurin ce falta masu duhu sai na rika nemansa ina lalibansa a cikin duhu fa waqa'at yadi ala batni qadamayhi sai hannayena sai suka faɗa ko hannuna yadi sai hannaye faɗa a kan cikin wato abu na digadigansa bayan digadigansa wahuma mansubatani digadigar nasa ya kafa su wato kafafuwansu abu na digadigarsa kafafuwansu ya kafa su da yake nuna yana cikin sujjada kenan ya yi sujjada ya kafe kafafuwansu wannan yasa wasu malamai suke cewa mai sujjada zai haɗe kafafuwansa ne ba zai rabe su ba ne domin cewa ta yi hannunka waka alaƙa da mai ya nuna a haɗa suke don alaraba suke to alaƙa da ni kan ƙafa ɗaya za amma sai hannun ya faɗa kan ƙafafuwan biyu wannan ta yi ƙafafuwan nasa a haɗa suke وهما منسوبتان وهو يقول كما سينجيش ينجي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم يا الله إني أعوذ برضاك من سخطك إنا نيم مفكا ديردك جدنا بشنك وبمعافاتك من عقوبتك إنا نيم مفكا دعفورك دق عقوبك وأعوذ بك منك إنا نيم قلدكي دق عذابك لا أحصي ثناء عليك بعدين إيا ididdige yabo da kyari gare ka ba anta kama asnaita ala nafsika kai kamar yanda kai wa kanka kyari kai wa kanka wato wannan shine abinda taji annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙo addu'a ce ita ma yake da wannan addu'a ce cikin sujjada na sallar daren sa yana roƙon Allah ya tsare shi daga dukkan wani sharri min asbabi sharri min al-alam ومن أسبابها دمت أن أكت شري شري أنا نفهم دكا أبند زي يمكا تشيو هو أبند زي جاو مكا أبند زي مكا تشيو وتوانا شيني أكتو شري الألم وأسباب الألم إن شاء الله ما يعوذك برضاك من سخطك ببن أبند زي جاو مكا عذابا زي جاو مكا abinda zai yi maka ciwo zai cutar da kai shine Allah ya fushi da kai kaga wannan addu'a ne min sababi shar sababi al-alam shine sakatullah Allah ya fushi da mutum to don Allah ya fushi da shi ya shiga uku sai yake neman Allah ta'ala ya tsare shi yake neman mafaka a gurin Allah bi ridahu ya yarda da shi ya karbe shi ya amince da shi kada ya fushi da shi sannan wa bi mu'afatika min uqubatika kaga wannan shi kuma shi kansa alam din shi kansa wato abinda zai cutar din wancan sabab ne wannan kuma musabbab din ne karan kansa ce ina neman ka tsare ni da afuwarka daga uqubarka wato kai mun afuwa kada kai mun uquba cewa a'udhu bika minka ina neman ka tsare ni ina neman tsari da kai minka ay min azabika min sakhatika min ghadabika dukkan wani abin da zai zama na fushinka na azabarka Allah kai mun tsari daga wannan ce la ufsi sana'an alaik ba zan iya ididdige yabo da kirari gare ka ba kaga anan ma ya mai da wato al'amarin zuwa ga Allah cewa dukkan yabo da zai wa Allah da dukkan kirari da zai wa Allah ba zai iya yin adadin abinda Allah ta'ala ya cancanta a yi masa ba ba zai iya biyan Allah a wannan ba anan yana nuna ajiyarsa da gajiyawarsa anta kama asnaita ala nafsika kai kamar yanda kai yabi kanka kamar yanda Allah ta'ala ya sifantu da sifofi na kamala ya sifantu da ayyuka na kamala ya sifantu da sunaye mafiya kyau waɗanda ayyukansu ayyukansa da tasirin sunayensa suke bayyana a doron dukkan halittu a cikin dukkan halittu ubangiji ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ba zai iya yabansa ya biya haƙƙin dukkan waɗannan ni'imomi da ubangiji ta'ala ya yi ba saboda haka a dukkan irin yabo da bawa zai wa ubangiji komai tsawonsa komai yawansa kowane irin fasaha ya kunsa kowane irin azancin magana ya kunsa ko yaya ya kai matuƙa cikinsa to fa qadarullahi a'zam yana da ubangiji da girmansa da kasa ya fi wannan ɗaukakarsa da sultan ɗinsa da izzarsa ta fi wannan saboda bawa dole ya sallama cewa zai yi iya abinda Allah ta'ala ya bashi iko amma sauran sai dai ya dogare ba zai iya yin su gaba ɗaya ba wannan shi ma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne a cikin addu'ar da ya yi tsakanin tsakanin abin a cikin sujjada. A nan za mu ga babu inda wani sahabi cikin wanda suka rawaito waɗannan hadisan. Aisha radiyallahu ta'ala anha, Abu Huraira, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah ibn Abi Auba, duk waɗanda muka ambata a cikin ruwayoyin da muka kawo. Za ku ga inda wani ya tambaya cewa me kake faɗawa, shi kuma ba shi ya ce da shi ina faɗar kaza ba ne, wanda yake nuna ya ji ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana har ya ji. Kaga kamar hadisin Aisha ma cewa ta yi fawaka'at yadi ala batni qadamai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mansubatani wa huwa yaqulu. Kaga ta ji abin da yake faɗa. Wannan shi abin da Ibn Taymiyya yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan addu'ar a ji. Waɗannan addu'o'i waɗanda ya kan bayyana ta yadda na kusa da shi zai ji me yake faɗa, sai ya sa suka rawaito abubuwan da yake faɗa. Kaga a tawaful istifta lokacin da yake yin shiru bayan kabbara haraman sai da Abu Hurairah ya tambaya cewa shirin nan da kake yi kake faɗa. Kaga ana ya nuna bai bayyana ta, amma a sauran ba mu ji inda aka ce yayi tambaya ba, ko shi ko Aisha ko waye ma ko Ali wanda suka rawaito wannan, wanda suke nuna cewa kai tsaye sun ji ne abin da yake faɗa. Saboda haka nan idan mutum ya bayyana to sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi haka, musamman ma a mahalli na koyarwa, musamman ma inda akwai waɗanda suke buƙatar su koya, to faɗar haka ɗin zai sa su san cewa akwai wani abu da ake faɗa, ba kawai shiru ake ba. A wasu sukan yi sauran sujjadojinsu a bisa wani tsari guda ɗaya, amma in suka zo sujjadar ƙarshe sai su daɗe, har ma za su ga ana tambaya me ya hukunci limamin da in ya zo sujjadar sa ta ƙarshe sai ya daɗe. Babu shakka wannan ya baya daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana ware sujjadar ƙarshe ya yi mata daɗewa ta musamman. Da yana yin haka yadda suke rawaito waɗannan abubuwan sai su rawaito. Saboda haka cewa wata sujjadar ƙarshe ta fita kowace daɗewa, wannan ya ma saba wa sunna, tunda idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sanya raka'arsa abin karatunsa da ruku'unsa da sujjadarsa qariban min as-sawa, wanda kuma raka'a ta biyu ba ta kai ta ɗaɗɗata ta farko, kare kenan sujjada daɗewar sujjada ma ba ta kai ta ballantana wannan qariban min as-sawa da masallar dare ne, ba a sallah ce ta farilla ba. Sallar ta farilla ba za ta ce karanta suratul baqara, karanta ali imran, karanta nisa, idan mutane suna ta yi ba ba za ta yi wannan ba. Annabi ya yi wannan a sallar ta qiyamul layl, ko a ce ka yi karanta ayoyi 30 ko 60 kuma ka yi ruku'u gwargwadon yadda ka yi tsayuwa, wannan ba za ta layu ta hammal, ba za a jure mu wannan a sallar jama'a ba. Sau an kaga a shi ba zai yi ma ka sanya sujjada ɗin ta zama ƙariban minar ruku'u ko minar rafi'i minar ruku'u ko minar qiyam, ba za ka iya yin haka ba. Saboda haka wannan baya daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, a ware raka'ar ƙarshe a sujjadar ƙarshe, a ware ta da tsawaita sujjada. Wannan wani abu ne sabo, yana da kyau a bar shi. Sai du'a'ul jalsati baina sajdatayn, addu'ar da mutum yake yi bayan ya zauna ko addu'ar zama tsakanin sujjadu guda biyu, wato bayan mutum ya yi sujjada biyu ya dago abin da ya dago ya yi sujjada ɗaya ya dago kafin ya tafi ta biyu, to me zai ce? Hadisin Huzaifa da shi ya gabata hadisin da Abu Dawud da wani suka rawaito, ake cewa wanda ya sifanta sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam dai ya faɗi doguwar tsayi wanda ya yi da karanta baƙara da nisa'i da ali imran da ruku'un da ya yi kwatankwacin tsayuwarsa da sujjadarsa kwatankwacin haka, sai ya ce wa kana yaqulu baina sajdataini rabbi ighfir li rabbi ighfir li wa yajlisu bi qadari sujudi, yana tsakanin sujjada da sujjada yakan ce rabbi ighfir li rabbi ighfir li, kuma yana zama gwargwadon sujjadarsa. To kaga wannan ya nuna yana maimaita rabbi fulli ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba.